أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anan nasoshi waɗanda ake gani a zahiri kamar su ci karo da juna. Wannan shine darasin mu na 137. Kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amir Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, As'ilatul Qur'an Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu a cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya. A darasin mu da gabata mun tsaya ne a cikin suratul Nahl a cikin wannan littafai guda biyu. A yanzu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a wannan sura. Ƴan uwa musulmi, kenan mas'alarmu ta farko. Mas'ala ce ta da za mu karanta kenan ta farko a cikin wannan karatu a cikin suratul Nahli a wannan darasin namu, ita ce mas'ala ta 100 daidai, domin ita ce take akan jerin ayoyi. Mas'ala ta 100 a cikin littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Malam yace qawluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, dan kafirai su dauki zunubin su cikakke, ko zunuban su cikakku ranar tashin al-qiyama. ومن أوزار الذين يضلونهم كما ستوكي ذنوب واندا سكي باتر دسو انغاري كو بغير علم باتر ده علمي با من كقار بغير علم سبو دينا سكي آير دو دي كمال بي كاو شبا ما لن يتي هذه الآية الكريمة وانا آية مي درجة تدل على أن هؤلاء الضالين تنا نولتي واندا نمبتتو يحملون أوزارهم كاملة دا ستوكي ذنوبانسو غبان آية ويحملون أيضا كما ستوكا kuma min awzaril atba'i, zunuban wadanda suke biyansu, alladina adalluhum, wadanda suke su suka batar da su. Wa qad ja'at ayatun ukhar, ayoyi sun zo daban, tadullu ala annahu la yahmilu ahadan wizra ghayrihi, wani mutum baya daukar laifin wani sa, ka qawlihi ta'ala, kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tad'u muthqalatun ila himliha, wa in tad'u, inda za a kira muthqalatun kenan nafsun muthqala, an shafi nafsun, wato rai wadda take tana dauke da nauyi. An gane ku, ila himliha, zuwa ga nauyin wata rai. An gane ku, nafsun muskalatun, idan za a kira ta ila himliha, ta ɗauki zunubin wata rai. La yuhmalu min shay'in, ba za ta ɗaukan mata komai ba, walau kana zakur ba, ko da ya kasance makusancin shi ne. Kenan wannan ya nuna cewa wani bai ɗauka zunubin wani. Suratu Fatir aya 18. Wa qawlihi ta'ala, da fatar Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taziru waziratun wizra ukhra. An gari ku wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai, kenan wala taziru nafsun waziratun wizra ukhra. Wannan ya zo a cikin suratul an'am a aya ta 164, wala taziru waziratun wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya zo kuma a cikin suratul isra'i aya ta 15, wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Kuma ya zo a cikin suratul fatir, wala taziru waziratun wizra ukhra, wa in tad'u muthqalatun ila himliha لا يحمل منه شيء ولو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يحمل أي ملام وتسكون. sai kuma wato a cikin suratu az-zumar wala taziru wazratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi dhati as-sudur a cikin suratu az-zumar kiran wannan lafazi ne wanda ya zo a wurare daban-daban malam yace to wal jawabu amsa anna ha'ula'i ad-dallil waɗannan batattu ma hamalu bu su ɗauka ba illa auzara anfusihim sai zunubin kawunansu li'annahum tahammalu wizral dalali sun ɗauki zunubin bata wa wizral idlali da zunubi na batarwa faman sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha duk wanda ya aikata ya sunnanta ya fara aiki mummuna fa alayhi wizruha to akwai laifin wannan zunubi a kansa wa wizru man amila biha da laifin wanda ya fara wannan aiki kamar mutanen annabi Lut da anka ce ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin min al-alamin su suka fara aikata wannan kamar dan annabi Adam na farko da ya fara kashe mutun li'annahu man sanna al-qatl ko asanna al-qatl duk wanda zai kashe ne to shi ma sai ya samu nashi rabo domin shi sunnanta wannan su mutanen annabi Lut duk wanda zai yi wannan aiki za su samu nasu rabo su suka fara sunnanta wannan mummunan sunna yace to la yanqusu zalika min awzarihim shay'an ba tare da an rage musu wani abu ba li'anna tashri'aha lahali ghairihi li'anna tashri'ahu domin shar'anta wannan aiki an gane ko laha yana akan wannan rayuwa li ghairihi saboda wato wanin sa kenan sai zaman to tashri'ahu laha shar'anta wanda ta yi ma wannan abin li ghairihi ga wanin ta ita rayuwar yace to dhanbun min dhunubihi daga cikin zunubin da shine ya aikata shi ma'ana zunubin sani domin shi sunnanta wannan fa ukhida bihi sai aka kama shi da wannan kuma akwai hadisi na Jarir ibn Abdullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana wanda malam ya faɗa wanda yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a hadisi ne wanda yake wato Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1017 wannan kuma shike nuna cewa ba ana iya sunnanta sunna wanda take mummuna ko sunna ta kwarai akwai sunna ta kwarai akwai sunna mummuna wanda nuna suna cewa ai akwai sunna hasana a wannan mutumin ya zo ne da kyauta cikin hadisi na sadaqa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masannifin islami sunna ma'ana wato shi wannan mutumin ya zo faja'a sahabiyun bi surratin wani sahabi ya zo da burgami na kuɗi kenan kadat ko mu ce jaka ta kuɗi kadat kaffuhu ta'jizu anha hannunsa ma ya kasa ɗauka ya gajiya kenan sun mata ta ba annabi sannan mutane suka su to kaga yin sadaka ba bid'a bace balle a ce wannan ya kawo bid'a hasana a Allah ne ya ce ai sadaka da manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin ayoyi da hadisi da dama sannan kuma da sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadi wannan bid'a mai kyau ce da akai sallar tarawih a jama'a bayan rufin sallar tarawih bid'a bace dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fara sallar tarawih kuma ci qiyamul layl kuma shi ya fara tara mutane akan ta da haka wannan hujja ba ta zuwa kuma yin bid'a cikin addini abinda Allah bai shar'anta ba wannan yana zamantowa irin koyini da kristoci da Allah ya ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim sun kirkiro rahbaniya ta gudun duniya abinda Allah halatta maka guje shi Allah ya ce to wannan kuma ibtada'uha su suka kirkira ma katabnaha alaihim ba mu wajabta musu a wannan ba sai Allah ya ce to famara'uha haqqa ri'ayatiha duk da haka bu su kiyaye ta ba domin mutumin da ya ce baya yin aure karshe sai ya yi luwaɗi ko yi zina haka mace da ta ce ba ta aure sai ta yi maɗigo ko sai ta yi zina amma sai Allah ya ce to fa atina alladhina amanu minhum ajrahum wanda sun kai imani na gaskiya suka bi abinda Allah ya ce ba tare da sun kaga wani abba dan haka wannan shi ma ba a fakewa da shi ake kiro wata bid'a a cikin addinin musulunci malam mai dafu'i hamil ittirab an ayatul kitab ya ce wa bi hadha da wannan yazulul ishkalu wato mato shubha za ta gushe ko rikitarwa aidan kuma fi qawlihi ta'ala أو إذا فطر الله سبحانه وتعالى ولا يحملن أثقالهم كافر ريزا سوكيزن بنسو وأثقالا ما أثقالهم تاريو دوس بنسوزن بي تاريو الناس سورة الأنكبوت آية تشاؤكو واندكم كينا دواند سنك بتدشي زا سوكيزن بنسا شساء الله سبحانه وتعالى أتشكين سورة النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا واندنا كافرتا كوسك كافر شيء وصدوا عن سبيل الله سنك كنجي متاري لغا هنير الله كنا وصدوا الناس عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زامو قارا موسو عذابا ثمان عذابا سبو رأب الند سنك سنشي سنة ايكا تاوى يفسدون سنة انة متاري كنا سنة ساسوسو يأيكا تأيكي سنة تاموسو ايكي واندبا ميكيوبا كنا نزاسكو كان لفيقو دابيو واتو تاوى النفسكا to ta wannan ne ake haɗa waɗannan ayoyi don haka sai mutum ya fahimci ayoyin da kyau. Mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 547 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha, domin ayar ita ce take akan jerin ayoyi. Malam yace fa in qila, idan anka ce qawluhu ta'ala, fa dal Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma qawluna li shay'in, sai dai fadar mu ga wani abu, idza aradnahu, idan muna son ya kasance, an naqulu lahu kun fayakun, mun kasmun isar da aya. Malam yace al aya yadullu ala anna al ma'duma shay'un, wannan yana nuna cewa kina abinda babu shi to shay'un wani abu ne. Wa yadullu ala anna khitab al ma'dum ja'iz, kuma yana nuna cewa abinda babu shi ana iya masa magana. Wal awwalu muntafin inda akthar al ulama'i, wato abu na farko cewa al-ma'dumu abinda babu shi a kira shi wani abu, malamai sun kore shi. Wasani na biyu wato muntafin, an kore shi kinan daga intafani, bil ijma'i, wato da ijma'in malamai cewa wato abinda babu shi ba a yi masa magana. To tunda ya ce inda ma qawluna li shay'in idza aradnahu, in muka so shi, to kaga abin babu shi in mun so kasancewa shi, kinan ya nuna kamar abinda babu ana iya kiran shi wani abu. Sannan kuma idza aradnahu, idan muka so kasancewa shi, an naqula lahu mujim shi kun ya kasance, kina wannan ya nuna abinda babu shi ana iya masa magana. To wannan shine abinda malam ya kawo. To malam yace kunna zamu ce amma tasmiyatuhu shay'an, shi abinda babu, abinda Allah ya sa kira shi wani abu, duk da yake hadda Allah ana kiran shi wani abu, domin Allah subhanahu wataala a cikin suratul an'am ya ce qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah, kace menene abu wanda yafi wato girman shaida qulillah, kace Allah, kina ana kira Allah shay, wannan da shine malam suka kafa hujja. Malam yace to amma tasmiyatuhu shay'an, kiran abinda babu shi al-ma'dum kenan a kira shi shay'an, abinda bai kasance ba a kira shi wani abu, fa majazun, wajen wadansu malamai majazi na, bi itibari ma yaqulu ilayhi, saboda abinda zai kasance wa kenan zai kasance wani abu. Wadansu malamai suka ce ba a cewa majazi, a ce uslubun min asalibil lughati al-arabiyya. Wa nadhiruhu, tamkar irin wannan qawluhu ta'ala, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, inna zalzalata as-sa'ati, lalle girgiza kiyama shay'un, wani abu na azimun mai girma, kaga ba ta kasance ba, amma kuma an kira ta shay'un. Suratul Hajj aya ta farko. Wa qawluhu ta'ala, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun, kai zaka mutu, a wannan lokacin bai mutu ba, wa innahum mayyitun, su ma za su mutu, a wannan lokacin ba su mutu ba. An gane ko? Kenan kuma tare da cewa mutuwa ba ta kasance ba, kuma an kira ta mutuwa, shine abin da ake son a ce. Malam yace wa amma thani, abu na biyu, fa inna hadha khitabu takwin, ma'ana da anka ce abinda babu shi kuma ayi masa magana ko a kira yadda kasancewa shi. Malam yace fa inna hadha khitabu takwin, magana ce ta halitta abu, yadhharu bihi, wanda zai bayyana da ita asarul qudrati, wato tasirin qudrat Allah. Fa yamtani'u an yakuna al mukhatabu bihi, fa yamtani'u ya hanu an yakuna al mukhatabu bihi, ya kasance abinda an kai ma magana da shi mawjudan, ya kasance qabla al khitab kafa ay masawa gana, domin babu shi sai an yi magana da ne zai kasancewa. Malam yace li annahu inma yakunu bil khitabi, domin shi wannan abin yana kasancewa ne da magana, fala yasbiquhu, to ba zai gabaci maganar ba, bi khilafi khitab al amri wan nahyi, sabanin umurni, wato magana ta umurni da hadi, kamar Allah ya umurci mutum da abu ko ya hane shi da abu, to ai bai yiwa ya ce maka kai ko ka bari sai in ka kasance, domin in babu ka ai ba za a yi maka maganar ba, amma shi ko wannan abu ya kasance to dama babu shi sai an yi maganar sannan zai kasancewa. Kinan tanan sun ka bambanta, wannan mas'ala ce ta ilmul kalam da kuma usulul fiqh, malamai suna tattaunawa wato akan ta kwarai da gaske. To wannan shi ne abinda malam ya kawo, amma kamar yadda al'ada ta gabata muna dan kara wato wani abu, shi ne da Allah ya ce inda ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. To fa yakunu, kinan akwai qira'o'i daban-daban, akwai qira'a ta Ibn Abir da Kisa'i, fa yakuna, duk da ke in za a tsayawa sai ka iske ba a samu bambanci, domin fa yakunu jamhuru sun karanta fa yakunu, sai zama to an yi mannun tamba, amma tun da tsayawa za a yi sai a ce fa yakunu. Ibn Abir da Kisa'i sai su ce fa yakun, fa yakuna, an gane ko inda wuce za a yi da sai damma ta bayyana da kuma fatha. To menene bambanci tsakanin wannan qira'o'i? Ya anka ce fa yakuna sai zaman to jawabi ne na umurni, kun fa yakuna, kun an ce ya kasance, fa yakuna sai ya kasance jawabin shi. In kuma anka ce kun fa yakunu a qira'a ta jamhur, ai fa huwa yakunu, sai gashi yana kasancewa. Wannan shine abin da ya kamata dalibin ilimi ya fahimta. Sai kuma nan da abin da ake cewa al-ma'dum la yukhatab, ma'ana abin da babu shi ba a yi shi magana. To nan malamai suna kawo wannan. To yanzu misali mutanen da Allah bai halicce su ba, a yanzu nan da muke magana, to kuma Allah ya umarni da a tsaye da sallah, a bada zakka, ai kaza ai kaza ai kaza, to su waɗannan mutanen yanzu shin umarnin Qur'ani ya shafe su? domin babu su to kuma ya zai a ce an umurce su ko an hane su kuma an ce alqur'ani ya shafi dukkan mutane na manzo sallallahu alaihi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam mas'ala ce da tana da ilmul kalam tana da alaka da usul fiqh an gane ko kuma tana da alaka da ulumul qur'an kadiba cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kebe babu na anwa'u khitabul qur'an ya kawo nau'i daban-daban kuma malaman usulul fiqh suna tattaunawa akan karkashin wannan mas'ala a wannan guri to sai malabe suke cewa a'a shi khitabul ma'dum yin magana da abinda babu shi ba wai babu shi bane a'a Allah ya san zai kasance kuma ba wanda yake sai hana Allah ya halitta shi amma sharadin bai tabbata gare shi ba na umurdin ko hadisi sai in Allah ya halicce shi ya balaga sannan umurdin ya kai gare shi kenan mashrutun ne bi wujudihi umurnin da hanin suna da alaka ne da mi da din umurnin lokacin da anka halicce shi ban sani ba ko ƴan uwa sun fahimci wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 548 malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fa tar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi yasjudu ma fis samawati ma fil ardi ga Allah ne yake yin sujada kadai tunda an gabatar da sunan Allah ana iya cewa yasjudu lillahi amma an ka ce walillahi yasjudu kina at-taqdim wa at-ta'khir yufidu al-hasr cikin ma'anonin da yake dauka an kaddama kalmar da kamata a jinkirta yana nuna shamakan cewa amma ba kowane lokaci ba ko ke banta to almuhimu dai walillahi ga Allah ne kadai yasjudu ma fis samawati abinda ke cikin samai yake sujada wa ma fil ardi abinda ke cikin kasai min dabbatin da dabbobi malam yace to kaifa ya an kai lam yughallibil uqala na anan Allah bai girin jayar da abubuwan da suke da hankali ba irin mutane min ad-dawabi na dabbobi ala ghairihim akan wani su tunda da adam ba a kiran shi dabba domin duk abin da ke tafiya akan kasa ana kiran shi dabba wasu malamai sun tafi cewa a'a dabba ma har cikin samai ana iya samun dabbobi don Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa batha fihi ma min dabba fihi ma wasu malamai suka ce shi na koma ne zuwa ga wato kasa kenan an ce fihi ma kenan fiha wasu suka ce a'a fihi ma na ana nufin tsaggiyar kasa domin kasa bakwai ne bai da alaka da sama wadansu malamai suka ce a fihi ma yana kuma zuwa ga jinsin samai da kasai kuma wanda shine fitowa a zahiri to almuhimu dai dabbobin da suke tafiya akan kasa dan adam dabba ne ta fuskar yana tafiya a bayan kasa amma idan aka ce dabba wanda kusa an rufe abin da yake tafiya akan kafafuwa guda hudu wanda hakika ce urfiya inji malaman usulul fiqh to wannan in mutum ya ce maka dabba tana yiwa yana son ya rena ka ne ko ma'ana ya zalunce ka ko kuma ya maka isgidi to amma dai asalin dabba ya shafi haddan adam a larabci domin kullu ma ya dubbo alal ard almuhimu dai imara yace yasa kaifa lam yughallibil uqala min ad-dawab yasa ba arin jayar da jadabin masu hankali ba mutane kenan ala ghairihim akan wurin su kama huwa fi qawlihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shi halicci ko wace dabba daga ruwa nan wadan suka ce ko wace dabba daga ruwa aka halicce ta tunda dan adam kanshi maliyin ayyana da alaka da ruwa wadanda dan adam ya sha ma'ana cikin maliyi akwai ruwa ma'ana akwai wani sinadari na ruwa wasu kuma suka ce a nan kulla dabbatin ba dukkan dabbobi ba waɗansu dabbobi na an ka halitta da ruwa kuma na ruwa na nufin ruwa na digon maniyi domin ko ce dabba tana amfani da ruwa ta sha in ta sha ruwan nan sannan kuma sai ya zamanto abin nan za ta amfana da ruwan har ya zamanto wani nau'i ne daga cikin sinadari da maniyinta wasu sun ce a'a khalaqa kulla dabbatin Allah ya halicci kowace dabba min ma'in da ruwa amun ne makhsus waɗansu dabbobi ne an ka halitta da ruwa ba wai dukkan dabbobi wasu suka ce a'a dukkan asalin halitta tana da alaka da ruwa kuma inda Allah ya ce ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya daga ruwa komai nan ja'alna idan in yana nufin khalaqna mun halitta sai ta zamanto da irin wannan aya duka kusan ta kaso ma'anar su daya ko kuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy ai mun sanya ruwa dukkan wani abu mai rai yana amfani da ruwa alhamdulillah kathiran ma'ana dukkan wani abu mai rai sai ya amfana da ruwa an gare ko kiran sai ya zamanto nan babu wata dabba wadda za a ce ba ta sha ruwa shine abin da ake nufi wallahu a'lam an gare ko to dan haka ba ana nufin ba min al-ma'i kulli shay'in hayyin hadda karafa da turawa suka kirkira kamar jirgin sama kamar machine ko wani abu ba da su ake nufi ba don su ba sa shiga ba wasu abubuwa ne ba su rayuwa ba ina fata an fahimce ni dan kakace mota tana amfani da ruwa amma machine shi baya amfani da ruwa to ai shi machine ba abu ne mai hankali ba ina fata an fahimce ni komai rai suratul nur aya ta 45 bal malam yace aula abin da yafi abin nan wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in bal aula shi yafi cancantar aimi a kawo ayi taghlibi na wato ghayr al-uqala'i akan uqala li'annahu a can thamma a cikin suratul nuri ba thumma na ba thamma a can wasafa ma la ya'qilu sai da ya siffanta abinda bai da hankali bi khususihi da abinda yake bance shi bi lafzi man da lafzi na man wa huwa alhayyatu an gane ko ita ce wato hayya macijiya da yace fa minhum man yamshi ala batnihi wal an'am sannan kuma nan ya siffanta abinda yake dabbobi ya siffanta su da sifa su da yace wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake tafiya akan hudu duk da yake duk dabbobi akwai mai tafiya akan biyu tana yiwa yana tafiya akan biyu ko wani lokaci ko yana hadawa da biyu da hudu kamar biri kenan to kenan can ya kamata ya kawo nan na yafi cancanta ma ya kawo ma an gane ko fiye da nan malam yace to wa huna nan law qala man fis samawati wa man fil ardi kenan yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi la yalzamu wasfu ma la ya'qil ba dole bane sai ya kawo sifa ta abinda baya da hankali bi khususi da ke bancewa wata ayinihi kuma ya tantance shi bi lafzi man da lafzin man bal al majmu'u idha man tu duka tunda nan duka ne to ai sujada ma abu ce ta wanda ya shafi mai hankali to me yasa kuma sai nan ya kawo ma fi samawati ma fi ardi da yake yin sujada abu ne wanda yake ya fi ke banta da mai hankali can kuma da ya kawo man ai babu matsala tunda yace fa minhum wa minhum man yamshi ala arba'a tunda har ya fadi hudu ai an san ba dan adam yake rufi domin dan adam baya tafiya akan hudu sai dai mu ce jinjiri wanda yana rarrafe wannan kuma wani mataki ne wanda da ya ta kama girma zai tashi bar wannan dan kawai ya waiwayo mu da wannan malam yace to qulna abinda zamu ce li annahu arada Allah yana rufin umuma kulli dabbatin dukkan dabba wa shumuliha kuma wato abinda ya haɗe dukkan dabbobi shumul faja'a sai Allah kawo bima da harafi na ma allati ta ummu nawaini wanda ta shafi nau'i guda biyu wata shimaluhuma kuma ta haɗe su walau ja'a biman da ya kawo man la khassal uqala da ya keɓance masu hankali shine abinda malam ya kawo wato cewa kenan nan abinda yasa anka kawo ma saboda sujada da abinda yake da hankali da abinda yake da baya da hankali yana yinta can kuma man da ya kawo duk da yake na mai hankali da amma kuma ya kawo ala arba'a ala batnihi daga nan zaka gane cewa ba dan adam ake nufi ba to shi yasa sai wasu suka ce to kenan da can da ya kamata a kawo ma tunda har an kawo sifar abinda bai da hankali amma nan kuma da anka kawo ma fis samawati ma fil ardi abinda ke cikin samai da kashi ba a kawo wata sifa ba to nan da ya fi cancanta a kawo man afai kamar a zahirin lugha saboda nan sujada tana da alaka da mai hankali to amma da yake ma ta shafi nau'in abinda yake da hankali da abinda bai da hankali duka wato an kawo shi to almuhimmu dai nan zamu ce a galibi domin man ana amfani da ita ga abin da yake da hankali da abin da bai da hankali kamar da wannan ayat cikin suratul nur ta bayyana fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'a sannan ma ana amfani da ita da abin da yake da hankali da abin da bai da hankali amma galibi ma abin da bai da hankali ke ga alaka shi da dan adam sannan kuma ma wani lokaci ana kawo ta ne don sifa inda ce ma zaidun menene sifofin zaidun amma shi zaidun din na san shi an gane ku amma inda ce man zaidun din ma ban san shi ba amma in ce man zaidun wa ma zaidun ware ne zaidun kuma minin sufufin shi kenan na jahilci abubuwa guda biyu ka koma cikin sharhi na alfiya na ibnu aqil kadiba babi na almawsulat za ka ganin dalilan da suke sawa a dauki man a kawo ta wato wurin ma sun kawo bayani dalibin ilimi zai kuma iya duba ya gani kadiba cikin sharhi na ibnu aqil musamman tahqiqina wato sheikh muhiddin abdul hamid za ka ga wannan bayani wallahu ta'ala a'lam to amma nan kafin mu je gaba kamar yadda muka saba ga al'ada muna dan ƙara bayani karkashin bayanin da malam ya kawo shine cewa ya kamata mu fahimci cewa sujada nan da aka ce ba wai ta shafi masu hankali bane su kadai domin Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan can cikin suratul ra'd sai kama man fis samawati abin nan wanda yake cikin samai da kasai an gane ko sannan kuma a cikin suratul an-nur yace alam tara anna Allah a cikin suratul hajj afwan yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi kaga nan man fis samawati wa man fil ardi yace wa shamsu wal qamar kaga rana ma tana yin sujada wanda ke cewa rana ba ta sujada ɗan madrasa al-aqliya su ce an ci tana sujada ga Allah to amma alhali kewayawa take yi in ta bace nan ta bayyana nan kidan wani lokaci ne take yin sujada balle ta kullu kaga wannan madrasa ce aqliya wadda tana da tasiri wajen tafsiri musamman suna dauko ra'ayuka na 'yan mu'tazila wanda sun jima ra'ayi ya kai shekara dubu wani lokaci ko dubu da wani abu ko su diba cikin ra'ayukan su sai su tsaro kuma wani ra'ayi mai kama da irin wannan to almuhimmu Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu rana tana sujada wal qamaru da wata wan nujumu da taurari wal jibalu da kuma duwatsu wal jibalu wash-shajaru wad-dawab da kuma dutsi wad-dawab da kuma dabbobi kaga wannan yanzu har abubuwan da ba su suna yi amma ya suke sujada tunda Allah ake ma mu ba mu sani ba sai baka mu lahiya sai amma da yanzu ga mutane sai ce wa kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane sannan wa kathirun haqqa alaihi alazab da yawa kuma azaba ta tabbata gare shi to kaga wannan yanzu ba dukkan mutane ba ina fata an fahimci to sannan kuma da cewa lillahi yasjudu ga Allah ne kadai suke sujada to nan ya zama to kenan ma fi samawati ma fi duk abin da yake cikin samai da ƙasa bai sujada ga kowa sai ga Allah to shi kafiri sai ai taksisi shi a ce baya yin sujada ga Allah ko ku a ce a shi kafiri abin da ake nufi in wasa domin Allah ya ce walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan yati wa dhilaluhum bil ghudubi wal asal kidan tara yawa shi kafiri a ce in wasa ko kuma a ce a shi kafiri yana yin sujada ga Allah in ya ciwuya cikin wadansu halaye an gane ko amma idan yana cikin jin dadi baya yin sujada ga Allah shikenan ta wannan fuska za a hada awe kuma da an kace ga Allah ne kadai kidan ka ga nuna duk abin da ke cikin samai da kasa yana yin sujada ne ga Allah kadai to alhaliku su kafirai ba ga Allah kadai suke yin sujada ba sai zaman to lokacin suna sujada ga gunki wani lokacin su yi ga Allah kidan sai zaman to an yi taksisin su kafirai din wannan taqdim wa ta'khir za a yi taksisin kafirai din ya ce wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alaihi al'azab ina fatan mun fahimta kina su kafirai ba ga Allah iske su ina ba yana nufin ba sa yin sujada ga Allah ba a'a suna yin sujada ga Allah kuma suna yin sujada ga wani Allah amma wasu lokuta su yi ga Allah in sun ci wuya ko sun shiga cikin matsala wani in sun ci fitar ga cikin matsala su yi sujada ga gumakan su to wannan shi ne abinda mas'alar da malam ya kawo wallahu ta'ala alam malam yace fa in qila idan aka ce kidan mas'ala ta 549 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi fa in kila idan anka ce qawluhu ta'ala fa tar Allah subhanahu wa ta'ala walau yu'akhidhu Allahu an-nasa da dai Allah yana kama mutane da zulmihim da zalincin su ma taraka alaiha min dabba da Allah bai bar dabba guda ba tana tafiya bayan kasa akwai irin wannan aya a cikin suratu Fatir walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da abin da suke aikatawa to sai zaman to can abin da suke aikatawa akwai na alkhairi akwai na sharri in an samu minne ciki to amma anka ce bi zulmihim nan sai nuna cewa zalimcin ake nufi ba aiki na alkhairi ba sai Allah ce ma taraka alaiha min dabba sannan kuma abin da yasa can ba anka ce yu'akhidullahu Allah yana kamu ai an san sharri shine Allah yake kama mutum Allah baya kama mutum in ya aikata alkhairi sai ya saka kan shi ma taraka alaiha min dabba sannan ma taraka ala dhahriha can a cikin suratu abin nan Fatir sai ma taraka ala dhahriha to idan ka ce ala dhahriha akan ban kasa nan kuma alaiha akan ta duk dai ma'anar da ya tara zuwa ga abu guda kina an shahi dhahr ni anan an ka ce alaiha a kina ala dhahriha ake nufi don ya faɗi wannan a cikin suratu Fatir suratu an-nahl ayat 60 malam yace to wannan aya yaqtadi annahu tana nuna cewa da dai law a khadha adh-dhalimina da Allah ya karbi ya kama az-zalimai akhadha yu'akhidhu nan ba a ce akhadha ba domin ana cewa akhadha ya kama kuma ana cewa akhadha ya kama shi akhadha adh-dhalimina da Allah ya kama az-zalimai bi zulmihim da zalumcin su la ahlaka ghayra adh-dhalimina min an-nas da ya halaka wadanda ba az-zalimai ba daga cikin mutane wala ahlaka jami'a ad-dawab da kuma Allah ya halakar da dukkan dabbobi ghayra an-nas wadanda ba mutane ba wa mu'akhadhatul bari'i akama wanda bai yi laifi ba bi sababi zulmi zalimin saboda zalumcin wanda ya zalumci la yahsun bai dace ba bil hakimi al'amari ne da bai dace ba da gwani Allah subhanahu wataala tunda misali in mun ci Allah ya kama kafirai da zulumin su to su mutane laifi bai su kai sauran mu'minai in kuma mun ci a'a ma mutane duk sun yi laifi to su dabbobi laifi bai su kai kuma a ce duk a halakar da komai bale yace kullu zamu ci al muradu bil zulmi huna al kufr na abinda ake nufi da zalunci kafirci wa bid dabbati abinda ake nufi da dabba al zalima mai zalunci wa hiya al kafir shine kafiri kina sai mutum da duk kafirai da ake nufi domin dan adam ba mun ci ana kiran shi dabba don ita wancan dabba ba a kiran ta da kafirci domin Allah bai dora mata shari'a ba kaza qalahu ibnu abbas radiyallahu anhuma kina ka haka da ibnu abbas ya fada wa qila malam yace wadansu malamai sun ba da wata amsa ma'anahu abinda ake nufi law ahlaka al-aba'u da law ahlaka al-aba'a da Allah ya halakar da iyaye bi kufrihim da kafircin su lam yakul al-abna da iyawu su zo ba shikenan su da su laifin ba an gane ko athani nabiyu yajuzu yana yiwa a ce an yuhlika al-jami'a Allah ya halakar da mutane gaba dai bi shu'umi zulmi adh-dhalimina saboda shu'umcin zalucin masu zalunci shine shu'um wato shu'umci daga nan malam Bahaushe ya dauko ta yace mubalaghatan fi i'damiz zulmi wajjan kai matuka wajjan kare zalunci an gane ko wa nafi wujudihi kuma a kore kasancewar shi wa nafi wujudi atharihi a kore kasancewar samun tasirin shi da gurabun shi da alamar shi hatta la yujadu ba'da zalika habba za a sake samu ba bayan haka min baqiyatin nasi sashen mutane zulmun zalunci an gane ko kina hatta la yujadu zulmun mujibul lil ihlaki wanda zai zama sanadiyar a halakar da mutane kama wujida min alladhina ahlakahum kamar yadda aka same shi daga waɗanda Allah ya halakar da su bi zulmihim saboda zalumcin su malam yace wa dalilu jawazi zalika abin da ke nuna halaccin irin wannan a halakar da mutane ba tare da waɗansu sun yi laifi ba sai a haɗe gaba ɗaya yace dalil wujudi dalika ma wujida fi zamanin nuh alayhi salam abinda anka samu a zamanin nuh alayhi salam fa innahu wato ahlaka bi shumi zulmi qaumi nuh jami'a dawabil ard domin Allah subhanahu wataala ya halakar ahlaka Allah ya halakar bi shumi zulmi qaumi nuh saboda shu'umcin zaluncin mutanen annabi nuh jami'a dawabil ard dukkan dabbobin kasa wama naja illa man fi safinati ba wanda ya tsira sai wanda yake cikin jirgin ruwa na daga mutane da dabbobi wanda anka ce ya dauki iri iri kenan guda biyu don a samu iri walam yabqa ala zahril ardi dabbatun ba abar wata dabba ba wani da qala ta'ala don haka Allah ya ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda ba za ta shafi wanda suke zalunci su kadai ba kenan a ji tsoron irin wannan wannan kuma shine abin da ya kamata kasashen musulmi mu fahimta wani lokacin mutum guda ya ji abko wata matsala da za ta shafi kowa da kowa an gare ko to wannan shine kuma suratul anfal ni aya ta 25 duk da yake akwai wata qira'a shadda wattaqu fitnatan latusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da za ta shafi waɗanda suka jawo ta kenan sai zama to fitina kala biyu ce wani lokaci fitina in ta zo tana shafar waɗanda suka jawo ta ga al'ada wani lokaci misali mutanen da annabawa Allah ya tsirtar da annabawa an gare ko ba ta shafi kowa ba sai waɗanda azabar ta iske waɗanda suka yi zalunci mutanen annabi Shu'aibu azabar su suka jawo ta ita suka ita shafa mutanen annabi Lutu haka mutanen annabi Hud adawa haka an gane ko an fahimta sannan kuma akwai musibin da ba wanda ɗaya aikata take shafa ba to musulmi ya kamata ku ji tsoron ma musamman irin wannan har waccan abin tsoro ce ga mutumin da yake jin tsoron Allah wanda za ta shafi shi kadai dan haka waccan kira'a ita ma akwai da ake taujihin ta kakkace kuskure malam yace to thumma idza fa'ala zalika idan Allah aikata haka lil hikmati dan saboda hikima wal maslahati kuma saboda maslaha التي اقتضت فعله ان قال لكم ودت حكمت الله يا ايرن wannan hukunci ya aikata irin wannan an gari ko wato awadal bari'a fil akhirati in ya aikata hakan ga awadal bari'a zai sakan kama asalin ta'awid shine musanya zai bashi sakamako shine wanda bai taba aikata laifin komai ba fil akhirati ala cikin aranin lahira ma huwa khairun wa abqa abin da shine mafi alkhairi kuma mafi tabbata shi yasa za ku gani ba hadisi sun zo karkashin wannan aya mutum ya diba cikin littafai zai gani matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban sun tambaye shi shin za mu anuhlaku wa fina salihun za mu halakar da mu kuma wato akwai mutane na gari yace na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kathura al-khabath idan banna ta yawa a isa koyayya yawa ya game to yan kadaddin wadanda amma su kyau sai Allah shadi har da su ya halaka amma su ba azaba ce Allah ya musu ba za a karbirin su irin karbana mumini kuma an tayar da su sun mai ba afuna ala niyyatin da fi tayar da su akan niyoyin su wanda riwayoyi ne sun zo daban-daban kidan musiba kala biyu ce akwai wanda in ta zo za ta shafi wanda kawai suka yi zalunci wata kuma in ta zo za ta haɗe kowa da kowa amma shi mumini ba azaba za a yi mishi ba wato zai zamanto za a ɗauki ranshi ne don ya samu hutawa da fitinar duniya kuma ya je Allah ya sa kanka mishi a haka za mu fahimtar wannan al-thalithu amsa ta uku na cewa da Allah yana kama mutane da abin da suke aikatawa da ya halakar da dukkan dabbobi wanda kuma musulmi da kafirai da dabbobin kuma za su shiga ciki waɗancan amsar da malamai suka bayar al-thalith na uku anna kullu insanin mukallaf duk anna kullu insanin mukallafun dukkan dan adam da anka ya balaga fa huwa zalimun tu zalimi ne ai yayi zalunci imma li nafsihi ya zalunci kansa aw li ghairihi ko ya zalunci wani sa domin zalunci ana kasa shi gida biyu a ce wani ya zalunci wani ko ya zalunci kansa amma a hakika ma mutun ya zalunci kansa ne domin in ka zalunci wani kanka ka zalunta domin Allah zai saka kanka mishi to amma wannan suna cewa akwai zalunci kala uku ne akwai mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci wani sa ko ya zalunci Allah sun kace yin shirka zalunci ne ga Allah amma zance mafi inganci Sheikh Salih Al-Fawzan daga cikin malamai na Saudiya wanda shine yanzu mufti na kasar Saudiya yake cewa wannan magana ba a danganta zalunci zuwa ga wato a ce an zalunci Allah domin ba wanda yake zalunci Allah in dai kai shirka kanka ka zalunta kuma in ka zalunci wani karshe dai kanka ne ka zalunta domin zalunci zai dawo zuwa gare ka malam yace dai annahu domin shi dan adam la yakhlu an dhanbin saghirin aw kabirin babu wanda bai da zunubi karami ko babba falau ahlakan nas bi dhunubihim da Allah ya halakar da mutane da zunubin don zunubin su la ahlakan dawaba aidan da Allah ya halakar da dabbobi li annahu domin dalilin da yasa inna ma khalaqa dawaba Allah ya halicci dabbobi li masalihin nas dan amfanin mutane ku ci ku hau ku yi amfani da su wa idha udima nas idan aka rasa mutane waqa istighna'uhum an dawabi kulliha kinan sai zaman to an wadatu wato daga dabbobi gaba daya domin wanda an ka halitta don shi babu shirin kidan ku don haka ba a da bukatar su kidan da an ce an halakar da su ba don sun yi wani laifi bane to wannan shi ne abin da malaka ya kawo karkashin wannan mas'ala sai kuma abu na gaba da ya kamata mu kara shi cewa akwai wani hadisi na Abu Huraira na cikin Sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ba kwa saba ma Allah laula tastaqu wato ba kwa yin zunubi da Allah subhanahu wataala ya tafiyar da ku ya kawo dan su masu yin zunubi su nemi gafara Allah to wannan hadisin wasu na musu mummunan fahimta suna nuna kamar Allah ya nuna a sai a aikata banda a'a Allah yana nufin idan har ka fada cikin zunubi to abin da baka saura shine kai istighfar shi da abin da ake so a ce ba wai ana nufin a'a ba Allah ya ce in ba mu yin zunubi da zai tafi da wani kawai mu aikata zunubi da gangan Allah bai ce a aikata zunubi da gangan ba kawai ne fuke da wannan don ya karanta hadisin koko ya kawo wata matsala ta fahimta wallahu ta'ala a'lam matsala ta gaba sai matsala ta wato 550 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kida idan anka ce la nusallimu ba za mu saki bake dan cewa anna ghayral insani cewa wani dan adam min al hayawani daga dabbobi makhluqun li masalihin nas an halice shi ne dan amfanin mutane an gane ko wa mustaniduhu annahu kana makhluqan qabla khaliqil insani bin naql an al kutub ash-shar'iyya wa mustaniduhu dalilin madogara kenan dalilin da anka dogara gare shi annahu kana makhluqan ita dabba an halice ta qabla khaliqil insani kafin a halice dan adam bin naql saboda riwayoyin da an kayo anil kutubi shine ciratuwa inji malaman zauri anil kutubi shar'iyya daga littafai na shari'a wa ghairi hada wani su wa qad jaa musarrahan ya zo qarara bihi wannan mas'ala ta zo an bayyana ta qarara fil hadisi a cikin hadisi fi babil khalqi a babi na halitta wanda ya bayyana yadda Allah ya fara halitta min jami'ul usul a littafi da ake cewa jami'ul usul wani littafi wanda ya tattaro usul al hadith da kuma ahkam wanda idan hadisin da suke magana kan kaza ya tattaro su ina fata an fahimce ni wanda littafi ne da ke mutun ya same shi kuma ya samu tabawa wanda an kai tahqiqin hadisan ta yace min jami'il usul yace to sallamna annahu makhluqun li maslahatil insan zamu saki cewa an halice su don maslahar dan adam an gane ko yace wa qad jaa yazo musarrahan bihi abinda anka fada qarara fil hadisi a cikin hadisi fi babil khalqi a cikin babi na halitta min jami'ul usul alittafi ni nan jami'ul usul wanda ya tattaro hadisai sallamna zamu saki cewa annahu magana tabbatatta makhluqun li maslahatil insan su dabbobi an halice su ne dan amfanin dan adam kinan wancan magana wato da malam yace an cirato daga littafin shari'a kinan kaga kamar an samu magana biyu kinan yanzu sai mun bi bayani mu ji yaya ne za a kaya malam yace lakin halaku ghairil insani ma'ahu halitta dan adam wani dan adam tare dan adam yukhaffifu anhu alamal musiba to ai zai sauƙaƙa mishi musiba tunda in halaka ta shafi kowa da kowa ta rage maka matsala yace la siyama idan ya kasance ma musamman idza kana al haliku ma'ahu min jinsihi idan wanda ya halitta ya kasance tare da jinsin sa ne domin dukkan su jinsi ne na dabba da dan adam da su duka dabba ne suna tafiya saman kasa kuma dukkan su suna da rayuwa ba ana nufin jinsin dabba ba jinsin dan adam ne ta fuskar su ma ɗan adam ne ولهذا قيل دون هكا انك تي المصيبه اذا مصيبه اذا امت اذا تخد قوه da kuwa qabat sai tayi dadi idan kuka tafi duka kuka samu asara in kuna in kasuwa sai tayi dadi to amma mumini bai dace ji bakin ciki ba ya kamata in musiba ta same shi shi kadai yan uwansa su ji bakin cikin musiba ta same shi an gane ko idan kuma farin ciki ya samu ya kamata yan uwansa su yi farin ciki abin farin ciki ya same su ko ba su samu ba to amma a ce a musiba in ta yan alkhairi ya samu musulmi musulmi na bakin ciki in kuma musiba ta haɗe musulmai musulmi ya ji daɗi bai dace a ji daɗin wannan ba saboda wannan sai zaman toki nan ba a tabbatar da wannan hadisi ba da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi malam yace to sallamna zamu saki cewa ko mu zamu yarda cewa anna ihlaka ghayrahu halakat da wani dan adam ma'ahu tare da shi mu'limun lahu yana bakanta mishi da rai lakin law kana ihlaku anna ihlakahu ghayrahu halaka wani dan adam ma'ahu tare dan adam mu'limun lahu zai sami shi bakin ciki lakin law kana ihlakuhu ma'ahu da dai halakar da shi tare da shi shi dan adam a halakar da shi tare da wani shi an gane ko ma'ahu li annahu khuliqa li maslahatihi amma sai zama to dan maslahar dan adam an kalicin wannan abu an gane ko yace to fa afa nahlaku taba'an lahu shin sai zaman tushen Allah ya halakar da shi ne saboda halakar dan adam listighna'i anhu saboda dan adam ya wadato da shi awli ziyadatil ilami ko dan Allah ya kara mishi bakin ciki ne shin Allah zai halakar da dabbobi tare da mutane dan saboda dama mutane su ne suke amfanuwa da dabbobin ko ko a dan saboda Allah ya kara ma dan adam bakin ciki ne malam yace to falbaru aidan an gane falbaru ya kamata a ce bai ce albaru ba domin albar shine mai da'a albaru ana iya cewa kasa kenan tudu inji malaman zauri aidan khuliqa li maslahatihi to ai su ma an halicce su ne don amfanin dan adam ala qaulikum akan fadakku falam yakun falau kana ihlakul haywani da dai halakar da dan adam ya kasance uqubatan lil insani halakar da dabba ya kasance uquba ce ga dan adam aula abin da yafi cancantuwa an gane ko uqubatan lil insani aula min ihlaki wato annabati an gane ko wato abin da yafi cancanta falau falima kana ihlakul haywani uqubatan lil insani to mi yasa kinan falima mi yasa kana ihlakul haywani halakar da wato dabba uqubatan lil insani ya zama to uquba ga dan adam aula wanda tafi min ihlakin nabati daga harkar da tsiro walam yaqul Allah bai ce ma taraka alaiha min dabbatin wa nabatin ba Allah bai ce bai bari ba daga dabba ko kuma nabatin wato tsiro kenan aw min shay'in ko wani abu me yasa kawai Allah ya dantsan dabba sannan Allah subhanahu wataala bai kawo tsiro ba bai kawo abin da bai kawo tsiro ba ko ko ya ce ma taraka alaiha min shay'in Allah bai bar komai ba to amsar da malam yabdawo duk wannan bayanin da malam ya kawo yace an yi nakal daga kutubu shar'iyya malam bai kawo littafi bane ya nuna cewa an halicci dabbobi kafin dan adam amma abin da ya kawo cewa cikin jami'ul usul an nuna cewa an halicce su dan maslahar dan adam kenan nan maganganun muna iya cewa koda an halicci dabbobi kafin dan adam shi ko ga ya kawo littafi ko yace kutubu shar'iyya to kuma shi jami'ul usul yace an halicce su dan maslahar dan adam babu cin karo da jula domin ana iya halicce su kafin dan adam dan maslahar dan adam ya kamata mu banta kana iya misali kafin a haifan maka da ka gina mishi gida misali kenan gidan ya gabace yaron amma dan yaron aka yi shi ina fata an fahimci ni misali ne bayan dan mutane su fahimta to ya zamu ba da amsa akan wannan to malam yace kullu zamu ce aljawabu anil awwal amsa ta farko qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta don ku duk abin da ke cikin kasa allamu nan ko mu ce lamul ikhtisas Allah ya halicci wannan abu ke bantacce ne ga dan adam ya amfana da shi ko lakum Allah ya halitta don ku ko ko lakum lil milki na wal istiqaq Allah ya halicce su don ku mallake su kuma ku cancance su da wannan dai malamai suka halatta duk abin da zaka amfani da shi ba sai an nemi musu aya ba in ba a samu sunan cikin qur'ani da hadisi ba ba za a haramta maka shi ba sai an samu dalilin da ya haramta maka shi don ya ce kuma a cikin suratul jathiya wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min kaga dukkan abin da ke cikin samai da kasai an hore maka shi kai dan adam ina fata an fahimci ni don haka sai zama to al ibahal asliya amma ita ibada an hana sai in ka samu dalilin da ya ce kai kina al aslu fil ashiya al ibaha asalin abubuwa an halatta maka wal aslu fil ibada al man'u wal hadr ya anti al hadr da haqrami da dha'un da ra'un kina ita ko ibada asalinta an hana an yi hani dole sai an samu dalilin da ya sa a ce ai shi yasa in baka fahimci wannan ka'ida ba sai ka cikin matsala yanzu misali sai mutum zai ce a to shi mutane na shan hura aka mai ayat da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura kaga an samu matsala ko ko akwai hurar dawa ne ce shi sai an ka mai ayat da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu dakkari hurar dawa kenan a wani wuri ake kira ta dakkari kaga an samu matsala a Allah ya ce ya halitta muku ya halitta don ku dan haka in dai abin nan bai cutar da kai to halatta ne gare ka in ba haka ba zaka samu matsala ka karanta wani littafi da ake kira al-wajiz fil qawaid al-fiqhiyya misali ne baka na sidqi barno ko kuma ikra sun ka karanta wannan fannin kware ka karanta mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya da muhammad sidqi barno nashiri ne littafin shi ma to malam yace dan haka wadannan maganganu musu sukaro da juna ba Allah ya halicce su ne don ku ko da ya halicce su gabanin ku babu matsala wa khalquhu qabla al-insan halitta wadannan abubuwa kafin dan adam la yanfi khalqahu li maslahati al-insan baya kula cewa Allah ya halicce su ne dan maslahar dan adam kama ya'uddu udhama'un nasi ad-dura kamar yadda mutane suke manyan mutane masu matsayi kenan yake nufi ad-dura gidaje jam'i ne na adda wal qusura da manyan gidaje benaye kenan jam'i ne na al-qasr wal khadama kuma suke tattalin gidaje da benaye wal khadama da masu aiki wal hishma da kuma mutane dai masu aiki yan ga aiki kenan wad dawaba da dabbobi was siyaba da kuma sutura li auladihim ga ƴaƴan su wa auladu auladihim da ƴaƴan su qabla wujudihim kafin su kasance wannan dabi'a ce ta wadan su mutane da suke shirya ma ƴaƴan su da jikokin su abu to musamman wannan ko da dukiyar kace ta halatta akwai abin nan kai dai ba kai ne zaka kula da ƴaƴan ka ba almuhimu dai ka ba su tarbiyya kuma ya zama to dukiyar da ka tara musu ta halacci an gane ko, amma yanzu galibi irin wannan abin bakin ciki zaka iske yana faruwa ne ga waɗanda suke tattalin arziki da kuma matsayi ga ƴaƴansu, amma kuma ƴaƴansu ba su zo ba, wato kuma musamman ta hanyar zalunci. Kana son sai ka nemi ka zalunci waɗansu, ka hana waɗanda suka cancanta don ka ba ɗanka kafin ma ya zo ka tsara mishi da mutuwa shi ne shugaban mutane, ko ko dukiyar da za ka tara ya zama to ka tara ta waitu dukiyar da kai zaka amfana da ita ko da ka rayu shekara 100, kuma ƴaƴanka su amfana da ita ko da sun kai shekara 100, kuma jikokinka su amfana da ita ko da sun kai shekara 100, kuma ƙarshe an ka duba sai aske dukiya ce ta al'umma, mutum ya ɗauka ya oya sace makudan biliyoyi, wanda galibi ana samun wannan ne a kasashen Afirka da kasashen Larabawa da kasashen Musulmai. Turawa ba sa yin irin wannan, su dauki dukiyar al'umma don su yi irin wannan banna da ita, akai ta Ture, kuma cikin bankunan Ture Turawa su yi kasuwanci da ita su bude kamfuna, kuma in mutum ya mutu kuma su hada ba kasar, su hada ba iyalin naka, kaga ka dauka maka zulmi mai yawa, waɗanda ka tara dukiyar don su kuma ba su amfana da ita ba. To dan haka dai irin wannan abu ne wanda bai dace ba. To kina amsar da malam ya bayar, babu cin karo tsakanin an halicci dabba kafin dan adam da kuma an halicce ta don maslaha shi. Ina fata an fahimce ni. To malam yace wa anis sani, amma abu na biyu, anna la raddi annahu yuhlak ma al insan, ba muna cewa bane za a halakar da dabba tare da dan adam, bal qablahu, ana iya halakar da ita kafin dan adam, li ta'allumihi, don dan adam ya ji bakin ciki bi mushahadati halaki mahbubihi, ya ji bakin cikin halakar abin son sa, wa ma'lufihi ne ya kamata sai an kasa wa ma'lufihi da abin da ya saba da shi, ma'ana wanda yake rayuwa tare da shi shine dan adam, daga al'ulfa ne, shine wato soyayya da kuma kasancewa tare. Kenan idan mutum yana da dukiya, raƙumi misali, ko saniya, ko rago, ko abin da ya kama da haka, ko wanda an daddawa kai, to sai Allah ya halakar da waɗannan abubuwan yana gani don ya ji bakin ciki, sannan Allah ya kashe shi, domin yana ganin dukiyar shi ta halaka. Ba wai ana nufin a kashe shi tare da su ba, saboda in tare da su ne shi hankalin shi zai komo zuwa gare shi, domin an ce in ana ta kai ba a ta kaya, in ana babbaka giwa ba a jin ƙarin kusu, in ji malam Bahaushe. Kuma inda bayan dan adam za a halakar da su, ai ba zai ji bakin ciki ba. To malam yace za a halakar da su ne kafin dan adam, sai ya ji bakin ciki an halakar da abin son shi da abin da ya saba rayuwa tare da shi. Wa anil thalithi, amsa ta uku, annal murad, abinda ake nufi, ma taraka alaiha min dabba, Allah bai bar wata dabba ba, bi wasitati man'il matri, a'a wannan dabba ana nufin za a hana mata ruwa ne ta fuskar Allah, zai hana mata ruwa, faya'dimu nabatu, sai a rasa tsiro, thumma ya'dimu bi wasitati adamihi ghairul insani, abinda ba dan adam ba sai ya halaka min alhayawani da dabbobi, tunda dan adam iya ga babu ruwa yana iya rinka tatsan nono ya rinka sha, in ma na shanu ya kare ga zai halaka, ko na karyana dai shi da ya tatsa shi sha. To thumma ya adibul insan, sannan karshe dan adam ya halaka, domin iya ga babu ruwa shi zai nemi makashi wata hanya ta ina bai samu, in yayi rija bai samu yayi kaza, ya ga dabbobi ko da suna da yunwa dai zai abunga, in dabbobin da ake tatsa suka kare, ko da waɗanda suke da rai waɗanda ba a ci ne, ko na jaka ne, in ya ga zai halaka dai yana iyawa. To bayan haka kuma thumma ya adibul insan, sannan Allah ya halakar da dan adam. Malam yace to duk dai wannan shine amsar da aka bayar a karkashin cewa Allah zai halakar da wato dukkan dabbobi. Kaza jaa fi tafsiri hadhihi al-aya, hakan yazo cikin tafsirin wannan aya, wal ayatu allati fi akhir surati Fatir, da aya da take karshen surati Fatir wanda mun karanta ta, walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, acan anan bi zulmihim, can kuma bima kasabu, ma taraka alaiha min dabba, anan cikin suratul Nahl, can kuma ma taraka ala dhahriha min dabba. Malam yace to wa hadha tartibu, wannan tartibi ablagu fil azabi, Allah shi jiranta azaba, ya dauke ruwa su yanki, sannan dan adam ya koma shan nonon dabba, misali nonon dabba ya kare har ya mutu. To irin wannan tartibi ablagu shi an mafi kai mutuka fil azabi, a wajen azaba, wa a'zam shi an mafi girma fil iqabi, wajen ukuba, an gane ko, min taqdimi ihlakil hayawan ala nabat, domin a fara halakar da dabba kafin tsuru, domin an halakar da dabba lalle dan adam zai ji bakin ciki, an gane ko, zai ji bakin ciki dabba shi ta halaka. To amma kuma in ta halaka tsiron ma zai ji bakin cikin karewar shi, domin zai nemi abinci ya ci. To amma in dabba ta kare ta halaka, zai ga dukiyar shi ta halaka, domin yana samun kuɗi. To tsiro kuma matsayin abinci ya dauke shi, bai dauke shi matsayin dukiya da za a ji mai yawa ba. To kaga shi ma in yana ci lalle zai ji ciwon karewar shi, amma da a ce a'a ruwan aka hana sai tsiron ya daina fitowa, to kaga yanzu dabbobin za su ji yunwa, shi kuma zai rinka shan nono. To yanzu in kuma babu tsiron, su kuma za su mutu. Kaga yanzu yayi asarar abinci, yayi asarar mi, yayi asarar abinci, sannan kuma yayi asarar dukiyarsa. Kaga wannan yafi bakin ciki gare shi. Shi yasa malam yace wannan wa a'zamu fil iqabi min taqdimi ihlakil hayawani ala nabati, li'anna al insana, domin shi dan adam idza baqiya hayawanuhu, idan dabbobin shi suka zamanto suna da rai, bila alafin, wato ba tare ba su da abinci, shine alaf da ainun na alaf, an gare ko shine abincin da zai ba dabba abincin dabba ake kira alaf kana auja'a shi yafi bakin ciki shi yasa sa mishi ciwo waja da ayun ne fiyaki sa mai ciwo mimma idza baqiya alafuhu wannan shi yafi bakin ciki da a ce akwai abincin dabba bila haiwanin ba tare da dabba ba shine abin da malamin yake son ya ci to yan uwa musulmi wannan shine karshen wannan mas'ala ta 550 da malamin ya kawo kuma ga alamu lokacin mu ya doso mu kidan nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da dama zamu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa da mutu daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.